بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‘Yan uwa masu albarka, barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar Litinin, wadda ita ce ranar 18 ga watan Ramadan, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, shekara 1441, wanda ya dace da lissafin 11 ga watan Mai, shekara miladiya ta 2020. Wannan shine darasi na 13 cikin jerin giyar tattaunawa da muke ƙarƙashin taken mafarki ko matashiyar mafarki. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace. Sunana Kabiru Abubakar, wanda ake ce ma Asgar, daga makarantar Darul Hadithus Salafiyya wadda ke Zaria a Nigeria, makarantar Malam Albani Zaria rahmatullahi alayhi. Idan yan uwa ba su manta ba, muna tattaunawa akan ka'idoji da tsare-tsaren da addini ya tanada dangane da yadda ake mu'amalantar mafarki, da kuma a ƙarshe batu na fassarawa din. Muna magana akan wato matakai guda huɗu wanda ake bi wajen mu'amalantar mafarki wanda ake fassarawa, wato ar-ru'yah salihah. Mun yi magana akan at-tamyiz, sannan kuma mun yi magana akan baya ga wato at-tamyiz, wanda shine tantance mafarkin da gane ko yana buƙatar fassara ko baya buƙata. Wannan shine al-khutwatul ula. Sannan khutwa ta biyu, mataki na biyu, shine al-intiqa, wato tantance zaƙulo abubuwan da su ne za a amfani da su don fassara. Sannan muka je kan mataki na uku, wanda shine al-ard, wato bijirar da waɗannan abubuwa da aka tsatsamo, a bijirar da su akan nassoshi na shari'a, Qur'ani, sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da kuma sauran abubuwan da malamai suka kawo su a matsayin ka'idoji din, waɗanda za mu zo mu tattauna a gaba akan su, wasu kuma mun ambace su a baya insha Allah. To, anan ne muka kawo batu akan yadda za a mu'amalanci mafarkin daga samun mafita ko fassara daga nassoshin Al-Qur'ani da wasu daga cikin amsal na cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Yanzu kuma za mu dan yi magana insha Allah ne akan wato fassar mafarki daga cikin ci gaban waɗannan wato ardin, shine a bijirar da mafarkai din. Idan ba a samu da tabbayyana ga mai fassara ga wata dilala daga cikin nassin Al-Qur'ani, ko wani kwatanci da Al-Qur'ani yayi, ko wani misali da ya buga ba, bai samu haka a cikin kuma wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba, to sai a tafi zuwa ga abu na uku, shine fassara mafarki abinda suke cewa bidilalatil ma'ani wal aqisa wat tashbihat. Za a je zuwa ga kan ma'anar kalmomin, ma'anar waɗannan rumuzu din da aka samu, ma'anar su ta ainihin dictionary kenan, al ma'ana lughawi na kalmomin, da qiyasi analogy, buga qiyasi, buga kwatanci, da kuma tashbihi, kulla alaka ta kwatanci. Alal misali shine kamar wuta, wuta annaru. Da zarar an faɗi wuta, abinda ake fara tunani shine fitina, ƙonawa, cinyewa, ɓarnatarwa. To, akan fassara wuta in an ganta na farki da wannan abubuwan, ana fassara ta da ifsad, ko abinda ke da alaƙa da fitina ko wani abu mai cinye abubuwa, kamar wutar gobara haka. Haka nan taurari, akan fassara su da malamai, kasancewarsu masu haskaka duniya su malamai, su kuma taurari masu haskaka sararin samaniya, masu yi sama kwalliya, su kuma malamai su yi ma ƙasa kwalliya. Haka ƙarfi, al-hadid, lafazin hadid ma'anarsa tana komawa zuwa ga makami, ko wani abu mai ƙarfi, ko cin nasara, ko dukiya. Haka ƙanshi mai daɗi, akan fassara shi da kyakkyawar abin nan, kama ko abu mai ƙanshi, ko abu mai daɗi, ko aiki mai kyau, aka san shi kuma da aka san sa. Haka nan zakara, ganin zakara mafarki na ishara zuwa ga mutum mai ƙarfin himma, mai wanda aka ji labarinsa, kamar da zakara yakan yi cara a jiyoshi a unguwa ko a karkara. Yayin da ake fassara ita kuma al-hayyatu, maciijiya, sai a yi tunanin ko tana nuni zuwa ga abokin gaba, ko wanda yake shirin ya farmake ka, kamar yadda muka ambata a baya, fitar mara lafiya daga gidansa, cikin shuru na nufin mutuwa, cikin magana aji yana magana na nufin warkewa. Haka inda mutum zai ga kashi yana fita daga wata kofa mai kunci da kyar, to yana nufin tsira daga wata fitina ko wani bala'i bayan ya sha wahala. Sannan tafiya zuwa wani gari ko zuwa wani waje na nunin zuwa ga canji daga wani hali zuwa wani hali. Hakanan mutuwar mutum tana nuni zuwa ga komawar shi ga Allah ko tubarsa, yayin da zaki ke ishara zuwa ga mutum wanda yake wato mugu ko mai hawa kan mutane, yayin da shi kuma dila ke ishara zuwa ga mayaudari ko mutumin da ke da makarkashiya ko iya yaudara ko mai wayau. Sannan duk wani ƙari da za a samu a suturan mutum to alkhairi ne, idan ba ƙarin ya wuce haddi ba. To sannan wannan sa da gaskiyar misalan amfani da ma'anar kalmomi da kwatance da kalmomin abubuwan da zaran an faɗa a wannan al'adar ta harshen, to me zai fara zuwa cikin tunanin mutane? Da an ce zaki, da an ce dila, da an ce kare, da an ce maciji, da an ce jaki, me zai fara zuwa cikin tunanin masu wannan harshen? To ana iya amfani da dilalan nan da masu harshen suke riƙewa, da zaran an faɗi wannan kalma a fassara da shi. Ina fatan muna ganewa. Sannan suka sake cewa su malamai din, ana iya fassarawa kuma bi dilalatil asma wa dilalatil amthal wa ishtiqaqatil lugha, sunaye na mutane ko sunaye na garuruwa ko sunaye na nau'o'in abinci, su ma ana amfani da su a buga misali da su wajen fassara, da kuma abin nan ishtiqaq, wato yadda aka gina kalma, tsarin ginin kalma na iya bada misali zuwa ga fassara ta alal misali, kamar yadda suke yin buga misali su malaman fassaran sukan ce da mutum zai zama ya mafarki ya ga wani mutum mai suna Rashid, to alama akan daga ar-rushidu kaga ishtiqaqi, ko ya ga wani mai suna Salim alama izuwa as-salama, ko ya ga mai suna Sa'id alama izuwa ga as-sa'ada, ko ya ga mai suna Nafi alama izuwa ga an-naf'u, ko ya ga mai suna Rafi alama izuwa ga ar-rif'a, ko ya ga mai suna Ahmad alama izuwa ga Alhamd, ko ya ga mai suna Salih alama izuwa ga Salah. Wannan ana amfani da shi saboda arashi da ya tabbata cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana son arashi, kalma mai dadi, yana kin kuma mumuna kalma. Akwai hadisi da Imam Muslim ya ruwaito daga sahabi Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda, da yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu wata rana mafarki sai ya ga yace ra'aitu dhata laylatin fi ma yara an-na'imu ka anna fi dari Uqbah ibn Rafi, yace na yi mafarki wata rana sai na ganmu a gidan wani mutum mai suna Uqbah dan Rafi, fa utina bi rutabin min rutabi ibn Tab, aka kawo mana dabino na ibn Tab, fa awwaltu ar-raf'a rif'a lana fi dunya wal aqiba fil akhirah, daka sai na ce wannan daukaka ce gare mu musulmai da kuma kyakkyawan makoma a lahira, Allah ka samu a ciki. Wa anna dinana qattaba, saboda lafazan nan na Uqba da Rafi da Tab sai amfani da su, kaga da ya dauki ishtiqaqin su ya ainihin wato sanya su a ciki. Shine kamar yadda Ibn al-Wardi yake fada a alfiyarsa, yake cewa wal ishtiqaqu fil asami aslu an ibn sirin wa sahha an-naqlu fa'mal bihi in ghabatil usulu أو قصرت رؤياه والدليل كقولنا سوسنة سوءسنة وفي النعام نعمة مبينة وإن يرى المريض سالما نجا وإن رأى مسافرا أو مخرجا أو راحلا أو امرأة أو سفرا فهو قريب ساكن تحت الثرى. الله أكبر. يكي تشيوى wal ishtiqaqu fil asami aslu, amfani da ishtiqaq wato ma'aunai da inda aka gino kalma a cikin sunaye aslun, yana daga cikin ka'idoji na fassarar mafarki. An ibn sirina, wanda aka samu babban malamin nan Muhammad ibn sirin rahmatullahi alayhi, ɗaya daga cikin mafiya shaharan malamai a fassarar mafarki a tarihin musulunci, wannan malami yana amfani da wannan ka'ida, yace wa sahhan naqal, labarin da aka bayar daga gare shi labari ne tabbatacci, fa'mal bi, ya kai fassara mafarki, malam yace kai amfani da wannan ka'ida in ghabatil usulu idan ka kasa gane wato asalin sun buye maka asali na alqur'ani da asali na sunna da sauransu sun buye maka to tafi zuwa ga wannan asali na al-asani washtiqaqatuha yace aw qasratu ru'yahu wad dalilu ko kuma farkin dan takaitacce ne bai yi fadin da za a ga wasu rumuzu ba kawai wani mutum ya gani a farke yace mishi ya sunanka sai yace Ahmad ko yaji an kira wani an ce ya Rashid ko yaji an ce bid lafiya yaji an ce ga wani ya zo gaishe ka yace sunan shi Sa'id kawai iya abin da ya tana kina a farkin shine aw qasratu ru'yahu wad dalilu dalilin haka yace ka kaulina sausanatun su usana kamar idan ka dauki lafazin sausana sausan abin nan asali kalma ce wadda take ta da tarihi mabambanta game da asalinta a takeice kwarai da gaske sausan shine abin da nasara ake ce masa susan da yaren ingilishi suka rubuta shi da su san to aka zo yin jam'i a larabci suna cewa sausana sai su ƙara ta'u sausana amma guda ɗaya shine sausan asalin yadda tarihi ya nuna sunan wata itaciya ce wacce take idan ta fito a shekarar da ta yi yawa to ana samun fari itaciya ce take da faranni da kanshi amma in dai ta fito ita a wannan damuna farkon damuna to tana alamta za a yi fari ne to da haka duk sanda mutum ya ji an kira ko ya ga irin ta a cikin mafarki to zai iya daukan cewa alama ce akan wannan shekara mummuna ce sannan sunan yana da tarihohi akwai asatir akwai wato legend stories da suke da alaka da wannan suna na Susan ta fuskoki kamar haka ta fuska ta farko wanda yake abu ne tabbatacce a cikin tarihin musulunci kamar yadda al-imamu al-firyabi ya kawo a cikin kitabul qadar da shi da al-alaka'i a cikin شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ده ابن بابا أتكين الإبان الكبرى حكما الإمام الذهبي رحمة الله على الجميع ذهبي أكوا أتكين سيرو على من نبلة ده سيكين تاريخ الإسلام لابار ونمتن وندا أكتشي كريستاني متمن إراكي يمسلنتا إساكي كومو كريستانشي أكتشي شيني أسلون وندا يبالا مغانا نمسن كدرا أتكين دوني رمسلنشي kuma a gunshi ma'abad ibn Khalid al-Juhani wannan shugaban ɗan kadariya a gunshi ya dauki wannan kadariya to kaga nan ma yana nuni zuwa ga mummunan fa'al ne wannan suna din suna ne nan mummunan fa'al sannan a wurin kristoci suna bada tarihin cewa Susan sunan wata mata ce daga cikin mata da suke cikin taron sahabban annabi Isa wadda aka ce mace ce mai ainihin wato bauta da biyayya an taba mata sharri da kage cewa ta yi zina akwai labarin ya zo a cikin littafin al-imamu al-bayhaqi asman al-kubra wanda aka ce Daniel shine alƙalin da ya fara raba tsakankanin shedu ya tambayi wane a keɓance ya sake tambayan wane a keɓance da aka yi gane ƙaryarsu cewa sun mata sharri ne al-imamu al-bayhaqi ya fitar da labarin haka Ibn Abi Shayba a cikin musannaf dinsa ta fuskar kuma legend story na da ya shafi wannan suna Haidayo ɗan Shi'a suna da nasu abun mamaki da abun al-ajabi suna faɗa game da tarihin mahadin su din nan da suke faɗa cewa ya shige cikin wata wani kogo ya buya ba zai dawo ba sai ƙarshen duniya ya dawo da adalci wato wani mutum da yake suke cewa wai sunan shi Muhammad Ibn al-Hasan ibn Ali al-Askari akwai al-Hasan ibn Ali al-Askari daya daga cikin a'imma 12 da in shi a suke lissafawa to akwai Muhammad wanda shi wannan al-Hasan ya rasu shekara ta 260 Allah ya gafarta masa to suka ce wai bayan ya rasu akwai baiwarsa da ta ce da ai ya mutu ya batta da ciki abu mashuhuri shine ya mutu bai bar kowa a baya ba to amma sai suka zo suka ce ga wata baiwa ta mutu ya mutu ya bata da ciki to bai wacce aka ce ko dai sunanta Saqil Saqilu ko sunanta Narjis ko sunanta Susan daka zaka ji ɗan Shi'a suna sanya wa ƴaƴansu suna Narjis wanda shi kuma asali sunan wata flower ce ita ma da ke fitowa a bakin ruwa zaka ji kuma suna sa wa ƴaƴansu suna Susan da kuma Saqilu ɗaya daga cikin sunanta guda uku malamai sun fi karkata zuwa ga suna na farko shine Sakilu din wanda aka ce a jira har shekara 7 a ga ko za ta haihu aka jinkitar da gadanta suka yi ta rigima da ita da Ja'far ibn Ali dan uwan shi Al-Hasan ibn Ali din aka samu wasu ƴan shi a sai goyi bayan shi wasu kuma sai goyi bayan ta rigima ta rigima daga ƙarke dai bayan shekaru wajen 20 sun ta zama fitina ga al'umma har sai da abin nan al-Muqtadir ya kwace ta ya boye ta a gidan shi saboda mutane suna lafiya dan samai da ta kamar Allah ne ya ita wannan baiwa suna zuwa suna mata sujuda suna mata bauta ya boye ta a gidan shi ma ta mutu kamar da tarihi ya tabbatar to wannan labari kawai abin da sanin kawai shine cewa sunan Susan yana da alaka da wannan ustura ta ƴan Shi'a kamar yadda yake cikin Kitabul Ghaiba na ainihin wato malamin su Sheikh Ta'ifa da suke cewa haka in ka karanta littafin Al-Fisalu fil Milal wal Ahwa'i wan Nihal na al-Imamu Ibn Hazm al-Zahiri rahmatullahi alayhi kamar yadda ya kawo shi din a ciki kamar yadda kuma Ibn al-Imamu Adh-Dhahabi ya hakaito daga gare shi a cikin Siru A'lamin Nubala da cikin littafin Tarikhul Islam Allah ubangiji ya kyauta to kaga ta kowace fuska zaka ga sunan yana da wasu wato abin nan kamar a ce wani karfa ne sunan wato sunan yana da matsala ta fuskar ko dai rashin samun barin baya ko ta rigima ko ta bummunar aqida ko kuma ta kazafi da za a yi mutum ko ya shiga cikin wani sharri ko makamantan su to da haka shi yasa duk sanda aka ambaci sunan ko aka ji wani da sunan a cikin mafarki to sai a fara tunanin mummunan abu ko mummunar fassara haka yace wa fin na'ami na'matan mubayyana hakan aka ga an-ni'am sune jimina sunanta ni'ama an-na'ama to shi kuma yana nuna abu mai kyau yace sai ci gaba da misali yake cewa irra al-maridu saliman naja idan mara lafiya zai ga wani mutum mai suna Salimu yazo gaishe da shi to alama kenan ta cewa zai tsira zai warke wa irra musafiran aw makhraja in ko ya ga matafiyi ko yaga kanshi kai a halin zai tafiya aw makhraja ko kuma ya fito waje aw rahilan ko zai yi kaura aw imra'atan ko yaga wata mace aw safara ko yaga matafiya fa huwa qaribun sakinun tahta fara to nan kurkusa mutuwa zai wannan mara lafiya Allah ka sa mu cika da imani to haka al-abin nan sai al-munawi da yabo sharhin waɗannan baitoci sai yake cewa idan mara lafiya yayi mafarkin wani yazo gaishe shi mutumin sunan shi Salim ko Salim ko Salama ko Sulaim ko Naja ko Naji ko makamantan su yace to alama ne akan wato zai tsira daga wannan rashin lafiya nashi in ko yaga kanshi a halin tafiya ko yaga kanshi a halin fita daga gidan shi ko daga garin su ko an canza mishi makwanci ko yaga wasu matafiya yace to wannan kuma alama ce a cikin cewa nan kusa zai mutu Allah ubangije ya tsare mu Ash-Shihab Al-Adir ya tsawaita bayani kwarai da gaske akan amfani da wannan dabara wajen fassara mafarki to anan nake so na ce mana mu lura kamar yadda muka faɗa a baya tasirin kowane yare da kowace kabila zai bayyana anan mu misali yanzu a kasar Hausa sai kuma mun yi itibari da sunayen mu na Hausawa waɗanda suke nuni zuwa ga wasu abu alal misali akwai sunaye waɗanda idan an ji su ko an sa su suna da wata ma'ana kyakkyawa ko mummuna sunayen mutane ko laƙubban su sunayen garuruwa ko wani abinci ko wani yanayi ko makamantan su alal misali kyauta kaga yana nuni zuwa ga alheri haka barau yana nuni zuwa ga wato abu da zai dade a duniya haka shekarau idan mutum zai mafarkin wani mai suna shekarau ya zo wurin shi to hala wani bashi ne ake bin shi ba zai iya biya ba sai an shekara haka lafazin maraya tausayi yake alamtawa haka dangata yana nuna sangarta haka lafazin mai kuɗi da za a sa mutum kaza ana ce mishi mai kuɗi wadata yake alamtawa haka rabo samu kenan haka sabuwa akan sa wa ƴa mace laƙabi a dinga ce mata sabuwa haka idan Bahaushe ya ce jarimi ko tittirna ko kishiya ko dan kishiya duk waɗannan sunayen sa da wasu ma'anoni da zaran an ambace su akan ji ma'anar da ake nufi a cikin su to an ga samu farki da a fara tunanin irin wannan ma'ana haka kadara irin lafazin kafi zabo da an ce kafi zabo za a fara tunanin dandano mai dadi da an ce misali Zubairu ana tunanin ƙarya ko Zuwaira bulala ko kura kaga sunan wani gari ne amma asali kura wata dabba ce da an ce kura za a fara tunanin wawura kenan haka ka kaddara misali lafazin tazarci kaga ana nufin wani abu na wuce iyaka ko zarcewa haka kalli sunan wani gari nan kusa da Dariya da ake ce masa ka dadi zai iya daukan wannan ma'anar haka kalli titin gaskiya road ina fata muna fahimta wannan haka an ce can kunu wato batarai haka zuki ta malle suna nan irin waɗannan lafuzza da dama waɗanda mai fasara stilis ya zama yana da ƙwarewa wajen sanin waɗannan abubuwa to daga cikin abin da ash-shuhabu yake faɗa yake cewa daga ciki yace ana itibari da ishtiqaqi na lafuzza wajen fasara sai ya buga misali yace kasusa kaman wato asusa wato abin nan kenan gara tadillu ala su' was-sayyi'a haka tana nuna mummuna abu haka ar-rayahin idan malami yaga yana cin ar-rayahin wannan abu mai wari din nan to yana nuni zuwa gariya idan mara lafiya ya ganshi yana ci to zai samu lafiya domin ana samun magani daga gare ta haka yace game da wuta idan mutum ya ganshi wuta na cin shi a cikin mafarki to alaman zai tsira da kyar daga wata fitina haka yake cewa idan mutum zai ga zai mafarkin an kira shi da suna annani ne misali ko yaga an kama shi da annanimanci to alama akan tonan asiri haka abin nan farin ciki ko mutum yaga wani faraj wani abu mai rani kuma kamantun su alama akan farin ciki haka alhasir tabarma idan mutum zai ganshi misali ya sanya riga tabarma ko yana zauna akan tabarma ko an masa kyautan tabarma to alama akan wato asara za ta same shi ko za a tsare shi ko zai shiga cikin wani kunci domin galibi tabarma akan zauna ne dan an san gaisuwa ko kuma akan dauka ne idan misali an yi saki za a dauka a bar gida da makamantar su kamar yanzu misali a zamananci kwashe kaya da mace take idan an sake ta alama ce da za a gani an farki mummuna alama ce haka dai ya ci gaba da bayanai na irin waɗannan abubuwa da ya ambata wanda suna da yawa ƙwarai insha Allah to haka kuma sai yake cewa akwai dilala ta ƙarshe daga cikin irin waɗannan dilala shine dilalatu bid wal qal a kwatanci da abin da yake akasi ko a juya shi shine kamar alal misali idan mutum yaga yana shan zuma to zai sha wani abu mai daci zai sha wala mai kokon zaki ko mutum yaga kafar shi ta fada rafi har ta cire to maimakon fadawa rafin ta yi konewa ce zai an taba wani ya taba tambayan Ibn Sirin yake cewa naga kafata ta guntsire a cikin rafi cito wuta ne za ta cinye maka kafa da mutum ya ga yana ainihin wato tafiya a cikin yana gudu yana haki to hala za a gudu ne a bashi zai kasa gudu kenan mutum ya ganshi kamar kuma har ila yau yana tafiya tsirara to za a akasin haka cewa yana da sutura ne to irin wannan ana ce musu dilalat na akasi idan an rasa abinda za a fassara sai aka yi zuwa gare su to mataki na hudu na ƙarshe na fassara al-khutwal rabi'a ita ce at-ta'lif sai a dauko rumutsin nan a hada su da juna dan a ga abinda za su bayar a nan ina so zan dauko mana kwatanci kamar yadda malamai suke kullun suna koyar da waɗannan abubuwa a dauko kwatanci misali daga littafin al-Badrul Munir fi qawaid at-ta'bir wanda a ciki ya kawo misalai iri daban-daban na mafarkai waɗanda insha Allah zan tsakuro mana daga cikin su wanda za su nuna mana aikace yadda ake dauko rumuz din kuma a hada su da juna a bada fassara alal misali Ibn Sirin Allah ubangiji ya gafarta mishi wani aka bashi labarin cewa Hajjaj dan Yusuf wannan sarki daga cikin gwamnoni na Banu Umayya yayi mafarki yaga kamar yana yaga kamar wasu mata ƴan aljanna guda biyu huru'in ƴan aljanna guda biyu sun sauko daga sama sai ya sa hannu sai ya rike daya kuma sai ta koma sama bai samu halin rike ta ba da labari ya kai ga Ibn Sirina aka tambaye shi fassara wannan mafarki sai yake cewa abinda wannan mafarki yake nunawa shine huma fitnatani yudriku ihdahuma wa la yudriku al-ukhra waɗannan mafarkai suna nuni zuwa ga wasu fitinu ne guda biyu waɗanda Hajjaju zai riski ɗaya daga cikin waɗannan fitintunu ba zai riski ɗaya ba amma haka yace huma fitnatani wasu fitinu ne guda biyu yudriku ihdahuma Hajjaju zai riski ɗaya daga cikin su wa la yudriku al-ukhra amma ba zai riski ɗayan ba haka ko yado ya faru kamar yadda ake bada labari Hajjaju ya riski fitina ta Ibn al-Ash'ath ya kuma amma bai riski fitina ta Ibn al-Muhallab ba su ne muhallin tattaunawa ba kada mu fita daga layin da muke magana to anan akwai ramzi guda biyu al-jariyatan wato mata guda biyu da suka sako daga cikin matan aljanna Allah ka samu a cikin aljannaka waɗannan ramzi ne suna alamta wani abu sai kuma ramzi na biyu shine Hajjaju da ya iya samun ɗaya su bai samu ɗaya ba sai Ibn Sirin ya kalla cewa to ramzi na farko na mata abinda yake nunawa bidlalti sunna shine mata fitina ce wanda annabi yake cewa a cikin hadisin Bukhari da Muslim ma taraktu ba'di fitnatan ban bar wata fitina a bayata ba adarra alal rijali wacce ta cutar da maza minan nisa'i fiye da mata duk fitina ta cutar da maza a duniyan nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan fitina babu fitina da ta kai maza wajen cutar da mata babu fitina da ta kai mata ta fuskar cutar da ɗa namiji ba fitina da ta kai ƴa mace sai ya dauki wannan matsayin ya fassara shi da sunan fitina sun da su guda biyu ne fitinu guda biyu ramzu thani shi kuma shine al-idrak da adamul idrak wanda ya kama ya riske ta wanda bai kama ba bai riske ta ba to ya kenan sai ya ce lalle akwai wasu fitintunu guda biyu wanda Hajjaju zai riski ɗaya amma ba zai riski ɗaya ba dan kuma Hajjaju ya riski fitina ta farko ita ce fitinar wato Ibn al-Ash'as wanda aka fi sani da suna jamajin kenan yayi ruwa wanda ta fara a shekara ta 100 da abin nan 100 da abin nan 181 in ba na manta ba a zuwa shekara ta 183 aka yi ana wannan fitina da Hajjaju da su Ibn al-Ash'as ba na so na shiga magana ce doguwa ce mun tattauna ta a wani waje asalin wannan labarin mafarki yana cikin littafin Abu Nu'aym al-Hilya Hilyatul Awliya Abu Nu'aym ya ruwaito shi a cikin littafin shi mai suna Hilyatul Awliya Hajjaju ya riski wannan fitina ta farko amma fitina ta Ibn al-Muhallab Yazid ibn al-Muhallab kin wadai ta kuma ta fara a shekara ta 100 da abin nan 101 sorry wacan shekara ta 81 afwan ba 100 ba shekara ta 81 wan zuwa 83 wannan kuma shekara ta 101 zuwa 102 akai ana wannan fitina Hajjaju lokacin ya riga ya rasu tsakanin farawa fitinar da rasuwarsa sai da ya rasu da shekara 5 sannan aka fara fitina dan yaro sun shekara 95 ko da 4 wallahi alam da aka bai riski wannan fitina ta biyu ba ita ce fitinar ainihin wato ta waye na su Yazid ibn al-Muhallab amma waccan ya riske ta kuma yana ma da hannu dumu hasali ma shine wanda aka mata waye kaga yanzu abu biyu aka kalla a ciki shine matan da kuma kama su ba a kalli sauran abu akwai abubuwan da aka bari shine sakkowarsu ko daga sama ko makamantan su abu biyu aka kalla to da haka sai mutum ya zama yana da karfin wato idraki sannan zai iya gane ire-iren waɗannan ainihin wato abubuwa din Allah ubangiji ya sa mu dace to gashi lokaci yayi za mu dakata anan sai Allah ya ba mu damar kuma dawowa a cikin darasi na gaba wanda ina fata ya zama shine darasi na ƙarshe na 14 kenan insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh